sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Alhamis 14 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustafa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
To Malam Ibrahim, ƙarshen ta dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana, ya tsaya da matsayinsa game da abin da ke faruwa a ƙasar Myanmar da 'yan jinsin Rohingya. Sannan wata yarinya ya kunar bakin wake ta shiga wani masallaci a ƙasar Kamaru ta yi ɓarna. A Ethiopia ma an yi tashin hankali tsakanin wasu ƙabilu biyu kuma an rasa rayuka.
To kanin labaran kenan. Gwamnonin arewacin Najeriya na shirin tsaye da matsaya kan batun sake fasalin Najeriya, amma matasa na cewa
mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine rufe kura da gudane kawai, a yi referendum, wato ƙuri'ar raba gardama.
To ko me yacece makomar yaƙi da rashawa a gwamnatin Buhari? Mago ya ce
in ba a yi yanzu ba za a gyara nan ba, ya samu lafiya kuma sun ji kunya, in ba yanzu an yi nan ba to kaman ta kawai.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Niger ko kuwa jamhuriyar Niger na nazarin yadda za a yi amfani da kimiyya da fasaha wajen yakar ta'addanci. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Ƙarshen ta dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fito ƙarara da ya ce abinda hukumomin ƙasar Myanmar suke wa daban-daban ta mutanen jinsin Rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma raba su da ƙasarsu baki ɗaya. Da yake amsa tambayar dalilin da ya sa yanke wannan hukuncin game da lamarin da ke shahara wannan mutanen wanda akasarinsu musulmi ne, sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce idan ka yi wani abu da zai tilasta wa sulhu ɗaya na ɗaukacin mutanen nan da ke a ƙasa su tashi ba shiri su barta, to me za ka kira wannan al'amari? Saboda haka ne maga takarda na Majalisar Ɗinkin Duniya a kalamin da ya ji a hedkwatar majalisar da ke can birnin New York ya nemi hukumomin ƙasar ta Myanmar su dakatar da matakan sojan da suke ɗauka a kawo ƙarshen wannan tashin hankali, a bar doka ta yi aikinta, sannan a kuma tabbatar da ganin cewa duk mutanen da aka tilasta barin ƙasar tasu an ƙyale su sun dawo cikinta. To sai dai har yanzu hukumomin ƙasar ta Bama suna ci gaba da nacewa a kan cewa duk wannan tashin hankalin fa ya samo asali ne daga ran 25 ga watan Agustan da ya wuce, lokacin da wani gungun 'yan tawaye na Rohingya ɗin suka auka wasu ma'aikatan 'yan sanda domin su mai da martani kan ƙuntatawar da suka ce ana yi musu. Mutane kamar 400 dai aka hallaka a cikin hare-haren ramuwar gayya da su ma'aikatan tsaron suka mai da akan su 'yan Rohingya ɗin.
Jiya Laraba, wata ƙaramar yarinya 'yar ƙunar baƙin wake ta fasa nakiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallacin ƙasar Kamaru, inda kuma har mutane aƙalla 5 suka rasa rayukansu. Gwamnan yankin da abin ya faru, mijin yawa Bakari, ya ce bayan kiran sallar asuba na farko ne yarinyar mai kamar shekaru 12-13 da haihuwa ta shiga cikin masallacin inda ta yi ta'addancin. Har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta dauki alhakin wannan haram, amma dai an san cewa kungiyar Boko Haram ta jima tana gudanar da yaki akan iyakokin kasashen Najeriya da Chad da jamhuriyar Niger da kuma Kamaru. A cikin makon jiya ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗi cewa mutane sama da 400 aka halaka a Najeriya da Kamaru daga watan Afrilun wannan shekarar zuwa yanzu, wanda ya rubanya yawan mutanen da aka kashe a daidai wannan lokacin a watannin da suka gabata.
Mutane akalla 32 aka halaka su a cikin tashi-tashin hankulan da suka barke a lardunan Oromia da kuma Somali a kasar Ethiopia, wanda kuma aka ce kazamin fada ne da yaji ya kaure tsakanin 'yan kabilan Somali din da na Oromo. A cewar wani dan majalisar dokoki na wannan kasa da ake kiran shi Bokor Ali Umar Alli, wanda ya shaida sashen Somaliyanci na gidan rediyo na namurin Amurka, cewa mutane 32 da aka halaka din su ma hada har da kanansa da aka kashe a daren Litinin a wani dan karamin gari da ake kira Awadi, yana can tsakanin harar mai yawan musulmi da kuma babban birnin na Nadire Dawa. Ko bayan dan majalisar wasu kafofi da mutane da dama sun tabbatar da barkewar wannan tashin hankalin ko da yake sun ci kada a faɗi sunayensu domin suna tsoron kada a kawo musu farmakin ramuwa. Sai dai har yanzu hukumomin Ethiopia din ba su tabbatar da gaskiyar rahoton din ba. To muna ba ku labaran nan daga sashen wasu muryar Amurka ne fa a Washington DC.
To wasu iyaye a kasar Pakistan sun yi amfani da wutar lantarki wajen kashe ƴaƴansu biyu, mace da namiji, bayan yaran sun gudu don su yi aure ba tare da izinin iyayen nasu ba. Yanzu haka dai rahotanni sun ce an kama duka ubannin yaran biyu haɗe da wasu dangoginsu bayan da suka cinna wannan ɗanyen aiki na abin da ake kira kisan kare mutunci, wanda kuma aka ce an aikata a bisa umarnin wata kotun gargajiya da ake kira Jirga ta dattawan ƙauyensu da ta ba da umarnin a kashe yaran. Duk da cewa irin waɗannan kotunan gargajiya ba su da hurumi a shari'a, sukan cika ransu ba babbaka a idan doka ba tare da hukunta su ba. A ran 14 ga watan Agusta ne yaran da suka hada da yarinya mai suna Baja, yar shekara 15, da saurayinta Waliyu Rahman ɗan shekara 17 da haihuwa suka gudu saboda iyayen nasu ba su aminta da kasancewarsu tare ba, a cewar wani jami'in 'yan sanda mai suna Aman Warwat. Yaran dai sun dawo gida ran 15 ga watan Agusta, kuma a bisa umarnin kotun gargajiyar aka yi amfani da wutar lantarki aka hallaka su.
To a ƙarshe, hukumar shirya wasannin motsa jiki ta Olympics wato IOC ta ba da sanarwar cewa birnin Paris na Faransa shine ta zaɓa ya ɗauki ɗawainiyar shirya wasannin Olympics na shekarar 2024 Allah ya kai mu. Ya nishi kuma birnin Los Angeles na nan Amurka aka ba shi wasannin shekarar 2028 in gare ga lafiya. A jiya ne hukumar ta IOC ta ba da wannan sanarwa a hedikwatar ta Peru. Wasannin 2024 da birnin Paris zai gudanar za su zama karo na farko a cikin shekaru 100 da birnin ya ɗauki nauyinsu tun bayan wasannin Olympics da ya gudanar a shekarar 1924, kuma zai zama karo na uku da birnin na Paris ya ɗauki nauyin wasannin, ya dai fara gudanar da su ne tun a shekarar 1900. Haka shi ma birnin Los Angeles, waɗannan wasannin na shekarar 2028 su ne zama na karo na uku, wato da ya taɓa ɗaukar ɗawainiyar wannan wasannin na Olympics, bayan da shi ma gudanar da su a shekarun 1932 da kuma 1984. Wannan yana nufin raba Amurka baki ɗayanta ta ɗauki bakuncin waɗannan wasannin yau shekaru 32 cif kenan.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Najeriya. A yayin da gwamnonin arewacin ƙasar ke shirin bullo da matsaya guda game da muhawarar sake fasalin Najeriya, su kuma matasan yankin cewa suke wannan fallo lokacin fa ya wuce. Yanzu lokaci ne na kaɗa ƙuri'ar raba gardama. Daga Kaduna, Isa Lawal Ikara gare ka.
Duk da yawaita yawo da buƙatar ganin an fasalta fasalin wannan ƙasa, gwamnonin arewacin Najeriya sun ce sai sun zaga sun ji ra'ayoyin al'ummar jihohin arewa kafin su fitar da matsayin arewacin Najeriya akan buƙatar ganin an fasalta wannan ƙasa. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambol ne ke shugabancin kwamitin gwamnonin arewacin Najeriya da ke ƙoƙarin ganin an lalubo matsayar arewacin Najeriya game da maganar fasalta fasalin wannan ƙasa.
Mun tattauna ƙwarai da gaske, mun yanke shawarar cewa da yadda Allah wannan kwamiti zai nemo mutane daban-daban waɗanda suke ƙwararru ne don mu tabbatar da cewa an fito da waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya, kuma mun gabatar da su a gaban al'umma a kowace jiha. Wannan kwamitin zai yi aiki cikin sati uku, idan ya gama rahoton shi za a ɗauke shi a miƙa shi ga kowace jiha ta arewa, inda za a tattauna a dawo da abin da an matsaya kowace wannan jiha ga wannan kwamiti. Kuma Allah yarda za mu sake zama ran 24 ga watan 10, inda muke saran za a kawo rahoto na wannan aikin da aka yi. Watan Oktoba za mu tabbatar da cewa an kira wannan babban taro na gwamnonin arewa da sarakunan arewa, inda za mu zauna mu ɗauki matsayi ɗaya.
Sai dai kuma tuni ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta ce ita kan ba ta tare da duk wani yunkuri na fasalta fasalin wannan ƙasa. Alhaji Abdulaziz Suleiman shine yayi magana da yawun hadakar kungiyar matasan na arewacin wannan kasa.
Mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine wannan maganan wani canza fasalin kasa duk rufe kura da gudane kawai. Ita ina zaka ce ka gyara wani fasali bayan akwai mutanen da ke cewa su ba ƴan kasan bane. Mu abinda muke cewa shine a yi referendum wato ƙuri'ar raba gardama. Su suwaye suka yadda su zauna a Najeriya sannan sai a ce za a yi fasali amma wannan tun da aka kirkiro Najeriya ake fasalen nan amma bai maganin komai ba har yanzu an ga dan arewa ya hau an taso da fitina cewa a can saboda haka dan arewa ya duba ya ga abinda zai mishi amfani su kuma saurare mu za mu auna abinda inda aka nufa mu kai musu
maganar fasalta fasalin Najeriya dai na ci gaba da jawo cece kuce musamman da ya ganin har yanzu wasu basu gane me ake nufi da fasalta wannan kasa ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara daga Kaduna kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban hukumar yaki da almundahana ta EFCC Ibrahim Magu ya gana da wasu masu sharhi a yanar internet da wasu masu ruwa da tsaki game da makomar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan ganawar ci wakilin mu Abuja Salisu Shehu Ashaka ya tambaye shi ƙarin haske kan maqsadin wannan ganawar sai ya ce
yaki da cin hanci da rashawa abu ne wanda yana son haɗin gwiwan dukkan jama'a.
To ganin cewa sun yi maka tambayoyi da dama ka ba kowa dama ya yi tambaya ya gaya maka ko abin da yake burge shi da hukumata ko kuma matsaloli kamar yaya ka ji ne a ƙarshen wannan taro?
Yana da kyau wato mun ba wa jama'a dama yanda za su gaya mana yanda muka yi kuskure yanda za su gaya mana kuma yanda za mu gyara za mu ci gaba da wannan irin meeting din nan idan yaƙi nan ba a yi yanzu ba kamanta.
Hukumar ku tana ta faɗin nasarori da ta samu wani lokacin an je kotuna kuma sai kalla an kori ƙarar ba ka ganin kamar matsalan daga cikin gida ne ko ba ku yin bincike ne cikakken bincike?
Matsalan tana ko ina yana yiwuwa wasu cases din kila binciken bai samu abin nan ba amma bai kai fudu ba ma maximum case da muka yi losing duka kuma muna kan appeal so ka san mu iyakar mu muyi bincike inda ya kamata kuma sai mu kai kaman shari'a to kaga ba mu da control a nan shari'a din amma na tabbatar maka za mu natso muyi bincike na kwarai na gari saboda mu samu abin nan kuma duk lokacin da kocin da aka yi aka samu kuskure mukan zanna mu mai nazari akai mu san yadda za mu wasu gyare-gyaren.
To akwai wani rahoto da ya fito inda ake cewa kamar akwai wani gida da aka ko wani guri ne da aka kama cewa ana magana cewa kamar ko ya kai ma kusan naira biliyan 6. Menene gaskiyan wannan labari?
Muna binciken mun samu gidaje daga nan da Lagos da Port Harcourt da sauran wasu jihohi amma har yanzu binciken muna kan so bai kamata bayyana hakan nan gaba ɗaya ba.
Shugaba Buhari na ba ku goyon baya wajen yin wannan yaki da cin hanci da rashawa?
Ai shi yasa muke yakin wallahi shi yasa muke ba dare ba rana muke shi yasa nace maka in ba a yi yanzu ba za a gyara nan ba ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba. Kuma za mu yi nasara.
To a gaida Sali, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda jami'an gwamnati da wasu masana suka gana wato don duba yadda za a yi amfani da kimiyya da fasaha wajen daƙile ta'addanci. Salamu ne Barma gare ka.
Cibiyar nazari da bincike akan matsalolin tsaro CNES ce ta shirya wannan taro da zummar canza yawu tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro domin ɗaukar matakan daƙile aika-aikar 'yan takife da 'yan damfara da masu tsara ayyukan ta'addanci ta hanyar amfani da cigaban kimiyya kamar yadda mataimakin daraktan cibiyar CNES Abdulaziz Garba ya bayyana.
Kun diba misalin Boko Haram yanzu duk abin da suka yi sai su sashi bisa wannan na'urorin don mutane su gani suna yaba kansu suna neman mutane kuma da za su bi su. Kun ga duk wannan yana kamo matsala tunda wataran ba gaskiya suke hudi ba farfagandi ne suke yi to ya kamata mu ma mu yi nazari mu gani yanda za mu yi mu hana su.
Wasu masu amfani da shafukan sada zumunta kan bi ta wannan hanya don cin zarafin wani ko wasu saboda dalilai na bambancin ra'ayi ko manufa akan hujjar more 'yancin faɗin albarkacin baki sai dai ƙwararru a wannan taro na ganin lokaci yayi da za a ɗauki matakin takawa wannan ɗabi'a burki
ba dan an baka inci za ka taki incin wani. Kana da inci, shi ma mutum yana da inci, amma kowa ya kamata ya san inda incin shi yake tsaya. Duk wannan za mu yi nazari.
Za dai a gabatarwa hukumomin Nijar shawarwarin da aka tsayar a wannan haduwa don ganin an tsara dokokin da za su ba da damar saka tsari a fannin amfani da na'urorin zamani da shafukan sada zumunta a wannan ƙasa. Har ma watakila ya zama abun koyi ga kasashen Sahel, inji Dr. Oswald Padunu.
Je pense que c'est quelque chose qui peut servir pour le Niger mais aussi pour les autres pays du Sahel.
Koda yake ci gaban kimiya na haddasa illoli masu tarin yawa a fannoni da dama, ta wani bangare amfani da na'urorin zamani da hanyoyin sadarwar internet na matakar samar da ci gaban jama'a. Saboda haka daraktan fadar shugaban kasar Nijar Minista Uhumud Muhammadu ya gargadi mahalarta wannan taro da su yi la'akari da wannan batu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman ga wani somun tabin.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da zai fadakar da 'yan Najeriyar cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin 'yan sandan a lokacin da aka tsare shi.
Tunda shi shugaban yan sanda na kasa gaba daya yace ba wanda zai sake beli, daga yanzu mu ma zamu dauki mataki. Duk wani wanda muka ji ya bada kudi a police station shi zamu yi ma hukunci ma ba dan sanda ba.
To jama'a, sai a biyo mu a shirmu na hantsi dan jin cikakken wannan rahoton. Yanzu kam bari mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiba ku jama'a tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da Dr. Rebecca Samuel Dali, wadda ta sami lambar karramawa ta Majalisar Dinkin Duniya a bada domin ayyukan jin kai, na nemi sanin kalubale da tibiyar ke fuskanta a gudanar da ayyukanta. Sai ta bayyana cewa
ina da ofisoshi, har office ma akwai a Miyawu camp a Cameroon, wanda muna je ma gwamraye da marayu muna koya musu a can a Miyawu camp. Ko da suke kwana nan, ita shugaba wanda tana koyarwa ta samu dan hatsari har aka yanka kafanta, amma muna fata za ta koma ta ci gaba da aiki. Dama headquarter namu a Mucika ne. To da Boko Haram sun je suka vandalizing office din, sai muka yi gudun hijiran ni ma da kaina ma da kernatira. To duka shine muka kawo yanzu headquarter namu yanzu zai zo na Jos. Muna propose za mu yi gine-gine na trauma healing center da sauransu da kuma headquarter namu. Amma na Jos din dama na taba zona Jos. So akwai gidaje wanda gida face me a face you. Da ina yin Kampala, ina yin Kwainawa, shine na dan aje a ciki. So yanzu muna aiki a cikin gidan ne temporary. Dalilin bar mu Adamawa saboda hargizin ne, amma yanzu muna so mu koma ma gaba daya a Jos. Muna da partnership da UNHCR. Muna Adamawa, muna Borno, da kuma kungiyar da muna hada kai da su nan ma duka muna da ofisoshi a wurin. Da waɗansu individual philanthropists wanda sun ga aikin mu suna taimaka mana, muna ba da scholarship ma duka.
To misali, idan mutane suna da bukata kuma suna so su tuntube ku, ina ne za su same ku? Kana kuma banda mabukata waɗanda ma suke son su ba da gudunmuwa domin ganin ci gaban wannan fafatuka da kuke yi, ya ne za su tuntube ku?
Muna da website www.sapi.org. Sannan tunda ke malama duniya a kafin halinki ai zaki in sun baki ma zaki bamu.
Kin samu nasarori, wannan cibiya taki ta zayyana nasarori da dama da aka samu. Babu shakka duk da yake ana samun tallafi nan da can, ba za ku rasa fuskantar kalubale ba. Waɗannan kalubale zaki iya cewa kuna fuskanta na gudanar da ayyukanku?
kalubalen musamman har lokacin da muna raba kaya domin mun sha raba kaya a wurare daban-daban ya fi daga 2014 zuwa yanzu mun raba kayayyaki ya fi biliyan biyu na naira kayan abinci ne kayan mene-mene to wani lokaci an mun je mu raba kayan sai ana kishi har wani lokaci ma ana hana mana wuri mu je mu raba kaya a wuri wani lokaci kuma sai su aika mana ƴan iska wani lokaci sai su shiga su yi kwashe ko kuma su taburmai su bokati su ɓatar mana da wuri shine kalubale na farko mutane saban bakin ciki muna aiki amma suna gani kamar aikin da muna yi don muna samun abu a ciki ne sai su yi domin su ɓatar na biyu kuma mutanen da muna taimaka musu ɗin ko masu gudun hijira ko gwamrayen ma sai su yi gunaguni ai ana cin kuɗi a kansu abinda kaɗan-kaɗan ana ba su akwai lokacin da na raba buhu ɗaya-ɗaya da su kwalban mai da su mene-mene amma har yanzu matan sun ce ha ai waɗansu matan ai kafin kun gani sun ba mu har buhu ɗaya na masara ai nasu miliyan-miliyan ne ba ki gansu yadda suna kumbura ba so akwai kalubala wani lokaci ma sai ka gani kamar kai ka bar wannan aiki ne amma kana yi saboda Allah sannan kuma saboda abin da ya iza ka kai na taimake mutane kuma ba duka mutane ne suna gunaguni haka ba kalubala kuma wanda ya fi karshe shi ne akwai mutane da yawa su an saba muna bayarwa to wani lokaci kuma kuɗin ba mu da shi wanda za mu ci gaba da ba da agaji ba kamar yanzu wannan shekara 2017 nan ban taba ba da agaji na abinci ba amma na saba tun daga 2013 ina ba da kayan abinci da meme kusan kowane wata to amma bana nan masu taimake mu kuma waɗansu sun tafi Sudan domin ana ce Boko Haram ɗin ya yi ɗan sauki kuma mun gode Allah ya yi sauki amma har yanzu akwai waɗansu suna mutuwa da yunwa kuma muna gansu suna fama amma ba mu da abin da za mu ba su ba kuma partnership na muna da shi yanzu a UNHCR ba ma raba abinci ba muna raba waɗansu kayan za ta ba ma bokati da bargo da mai ma mutum amma kana gani yunwa yana fili ba zai iya dama wannan abu kuma ya ci ba shine kalubala na rashin kuɗi na kuma waɗansu abubuwan da muna fuskanta
yawato daga ƙarshe kina ɗaya daga cikin masu ayyukan jin ƙai da suka samu lambar yabon nan mai kwarjini ta Majalisar Ɗinkin Duniya menene ya fi birge wannan cibiya a jerin ayyukan nan da kike gudanarwa da yasa kika fice bana har kika samu wannan lambar yabo bisa ga bayanin nasu
ni kadai ne ma na samu lambar yabo din bana ni ma ya bani mamaki amma babban abinda suka bani lambar yabo nan domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun Boko Haram waɗansu sojoji yana kwanto su waɗansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama so irin waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci waɗansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudunsu har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma su ci su sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zona kuma a hannun Boko Haram waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to irin waɗannan mutane ne domin kin sani an karfafa matan Chibok ƴan matan Chibok 270 da wani abu amma a cikin list namu wanda dai sun shiga hannu kasi 300. Waɗannan waɗanda sun fito ba Chibok Girl bane, wanda suka fito daga hannun Boko Haram, mu sai mu zo mu ɗauke su. Suna da ciki daga wurin Boko Haram, mu ba za mu ci ba, sai mu ɗauke ta, mu ɗauke su, mu bi mu kai su asibiti, mu ba da kaya. Wani in ba mu da kaya za mu yi roƙo wajen waɗansu sai su ba mu. Sa'annan kuma zama a cikin yanayi akwai wahala, sai mu yi musu trauma healing. Idan mun lallabe su haka, sai mu bi mu ba su wanda ya haifu wane mu jira tukuna su haifu. Idan sun haifu, sai mu yi jego, sai mu kai su makaranta, makarantar koyon sana'a. Sa'annan waɗanda mun iyaye sun ci su, muna biya mu tare da ke. Idan an kashe mazaje, muna gina musu gida. Waɗansu mai anguwa, muna je wurin su, sa'annan in yi musu magana, za mu gina gida nan. Domin matayen nan sun tashi daga cikin wahala, mutane kuma suna kyaman su. Muna je muna karfafa mutane.
To Allah ba da nasara da kuma fatar masu hali baiwa za su ba da gudunmuwa domin sake tsugunar da dukkan waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma ƙasashe da ke makwabta. Nan kuma za mu yi sallama da Dr. Rebecca Dali, sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da. Menene duniya, menene dadin duniya. Menene duniya, menene dadin duniya. Shata mu ba.
Ta gaida malamai, yanzu kuma ga Ali Mustafa Sakuta dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Kamalin Rama takaici babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ɗaya yanzu ya fito ƙarara ya ce abinda hukumomin ƙasar Myanmar ko kuma Burma suke wa dubban da batan mutanen nan 'yan jinsin Rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma neman raba su da ƙasar baki ɗayanta duk da cewa ƙasar su ci. Lokacin da yake ansa tambayar dalilin da ya sa ya yi wannan magana ɗin ajiya a New York a can hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, sakataren ya ce idan ka yi wani abu da zai tilasta sulusi ɗaya na ɗaukacin mutanen nan da ke ƙasa su tashi su barta ba shiri, to me za ka kira al'amarin kenan? Saboda haka ne maga takardar kalamin da yake neman a yi sauri a kawo ƙarshe wannan tashin hankalin, a bar doka ta aikinta kuma a bar mutanen nan su dawo. Jelar ba ta karamar yarinya yar kunar bakin wake ta fasana kiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallaci na ƙasar Kamaru, inda kuma masallata akalla guda biyar suka rasa rayukansu. Gwamnan yankin da abin ya faru, miji Yemma Bakari, ya ce bayan kiran sallar asuba na farko ne yarinya mai kamar shekaru 12 ko 13 da haihuwa ta shiga cikin masallacin ta yi wannan ta'addanci.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu madadin Ali Mustafa Sakuto da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abu da injiniya mu na wannan lokacin, wato Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.